Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu a hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan yammacin na Litinin 10 ga watan Yuni shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande ne tare da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammacin naku. Amma kamun mu tsunduma ga kanin labarai.
Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta rattaba hannu a abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico. Shugaban yankin Hong Kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece-kuce wanda zai riga ba da damar a mika mutane da ake tuhuma ga China domin a yi musu shari'a. Harbe-harben bindiga ya janyo tarwatsewar mutane masu zanga-zanga akan titunan da ke tsakiyar birnin Port AUAC a jihar Lahadi.
To kanin labaran kenan, idan kuma muka tsunduma cikin shirin namu a wannan lokaci za ku ji irin halin da ake ciki a jihar Sokoto, inda a jiya aka kashe kimanin mutane wajen 13, sai kuma yau aka tashi da ƙarin wasu.
Wato sun suma kashe mutane 19 ne a ranar Asabar din, amma a jiya Lahadi ana kokarin a yi da la'irin su kuma wasu 'yan bindiga suka sake dawowa.
To idan kuma muka leka jihar Kaduna za ku ji irin halin da ake ciki, inda gwamnatin jihar ta ɗauki wani sabon salo dangane da ayyukan addini a jihar.
Mutanen da kan tashi su ringa tada husuma waɗanda ba su tsaya masu yi karatun addinanmu ba guda biyu.
To daga bisani za ku ji sauran rahotanni da muke tafe da su, daga baya kuma zan gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta rattaba hannu a abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico, ba tare da ya yi cikakken bayani kan abin da yarjejeniyar ta kunsa ba. A yau Litinin, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan matsaya da aka cimma wacce bai bayyana ba ita ce wacce Amurka ta jima tana muradi cikin shekaru da yawa. Ya ƙara da cewa amma akwai buƙatar Majalisar Dokokin Mexico ta amince da yarjejeniyar, inda ya gargaɗin cewa muddin abin ya cutura zai koma kan barazanarsa ta sanya sabbin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin ƙasar ta Mexico da za a shiga da su Amurkan. Wannan sabon batu da Trump ya ambata ya biyo bayan wata matsaya da aka cimma a ranar Juma'a da ta gabata, wacce ta nemi Mexico ta tura dakaru 6,000 zuwa kan iyakarta da Guatemala domin daƙile kwararar bakin haure. Yarjejeniyar har ila yau ta ba Amurka wani sabon iko na tilastawa masu neman mafaka su zauna a Mexico yayin da ake tantance bukatunsu na neman shiga Amurka a hukumance. Shi dai shugaba Trump ya jima yana zargin hukumomin Mexico da gazawa wajen rage adadin mutanen da ke shiga ta kudancin iyakar ƙasar. Duk da irin gagarumar zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi, shugabar yankin Hong Kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece-kuce wanda zai riƙa ba da damar a mika mutane da ake tuhuma ga China domin a yi musu shari'a. Kiyasin adadin mutanen da suka fita zanga-zangar ya bambanta, inda aka ce ya kai tsakanin ɗaruruwan dubbai zuwa mutum miliyan. Shugabar yankin Hong Kong, Carrie Lam, ta faɗa wa 'yan jaridu cewa ita da tawagarta ba su yi watsi da duk wani ra'ayoyi da aka bayyana a kan wannan doka mai matuƙar mahimmanci ba, ko da yake ta yi tunanin dokar na da mahimmancin da ya kamata a samar da ita. Yayin ganawarta da manema labarai, Lam ta kara da cewa suna sauraron dukkanin ra'ayoyi da fannoni daban-daban suka bayyana kan kokarin samar da wannan doka. Tana mai cewa gwamnatinta ta yi sauye-sauye da dama kan dokar bayan korafe-korafen da aka yi. Harba-harban bindiga ya janyo tarwatsewar mutane akan titunan da ke tsakiyar birnin Port AU Prince a jiya Lahadi, inda har aka samu asarar rayuka biyu, yayin da dubban 'yan kasar Haiti suka yi zanga-zanga kan matsalar cin hanci da ta yi katutu a gwamnati. Masu zanga-zangar sun buƙaci shugaba Hovenel Moïse ya sauka kan zarge-zargen almundahana da kuma kashe kuɗaɗen gwamnati ba bisa ƙa'ida ba. Sun kuma sha alwashin ci gaba da zama a tituna har sai bukatunsu sun biya. Masu zanga-zangar sun samu damar zuwa har kusa da gidan shugaba Moïse, inda suke da tazarar mita 50 da gidan nasa na kansa da ke wata unguwa a wajen babban birnin kasar. Sai dai 'yan sanda sun dakatar da su daga sake matsawa da kuma tura ƙarin wasu jami'an a gaban gidan shugaban kasar. Wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafin sada zumunta ya nuna 'yan sandan kwantar da tarzoma suna jefa duwatsu akan wani mutum wanda ake tunanin ya mutu a lokacin da suke ƙoƙarin kewaye gidan shugaban ƙasar domin tabbatar da tsaro. Sai dai rundunar 'yan sandan ƙasar ta ayyana bidiyon a matsayin abin kunya a wani saƙo da suka wallafa a shafinta na Twitter, inda ta ce wannan baya ɗaya daga cikin ayyukan da doka ta ba mu dama mi. Ta kuma ƙara da cewa tuni aka kaddamar da bincike kan wannan lamari. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ayyana shugaban ƙasar Kazakhstan na wucin gadi, wanda shine zaɓin daɗaɗɗen shugaba Nursultan Nazarbayev, a matsayin wanda ya lashe zaɓen da aka yi a ranar Lahadi, inda ya kada wasu 'yan takara shida da gwamnati ta amince da takararsu. A yau Litinin, hukumar zaɓen ƙasar ta ce Kasim Jomart Tokayev ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada bayan da aka kammala ƙidaya ɗaukacin ƙuri'un.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a duniyar rahotannin namu kuwa, bari mu fara da jihar Sokoto, inda aka kwana cikin wani mawuyacin hali na wani hari da aka kai a ranar Asabar da kuma ranar Lahadi, wanda ya sanadiyar mutane da dama. Murtala Faruk Sanyinna na da ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki a jihar.
Malama, duka maga bayanin da ni nake samu, adadin ba 43 bane idan aka ce an haɗe su jimlatan, adadin zai kai kusan 48. Saboda kamar yadda muka ambata a rahoton nan na kace, idan duka ji za ki ji cewa an kashe mutane 25 ko kuma hanyar da tuni aka yi jana'izarsu a yankin Gandi da ke cikin karamar hukumar yanki ta Raba. Wannan ya kunshi ƙauyuka hudu ne da aka kai hari a wannan gunduma ɗin. Ke sai dai a daidai lokacin, ko kuma zan ce ɗan lokaci ƙalilan kuma bayan gudanar da wannan duka a daren ranar Asabar ɗin, an kai irin wannan hari shi kuma a can yankin karamar hukumar yanki ta Isa. Duk da yake ƙananan hukumomin suna makantaka da juna su, amma ita ƙaramar hukumar yanki ta Isa kusan ita ta yi makantaka ne da wani sashi na wato jihar Zamfara da kuma jihar Katsina ta anan da kasar jamhuriyar Nijar. Sai da kaza yake ita ce jihar can ta karshe ma ga Najeriya, ba ma jihar Sokoto kaɗai ba. To, a can ma an kai wani hari a wani ƙauye da ake kira Surudduku da kuma Satiru, wanda nan ne aka kashe waɗannan mutane su kuma kusan yau dai abinda aka samu aka yi jana'izar su mutum 23. Saboda kamar da rahotanni suka nuna, wato sun soma kashe mutane 19 ne a ranar Asabar ɗin, amma a jiya Lahadi ana ƙoƙarin a yi jana'izar su kuma wasu 'yan bindiga suka sake dawowa suka hana a yi jana'izar cikin wannan al'amarin ma bayan kariya ta rotsi, amma har sun ƙara kashe wasu mutane hudu a wannan harin na biyu da suka kawo a jiya. Wannan shi ya ba da adadin mutane 23 da aka yi jana'izar su a yau a wannan ƙaramar hukumar ta Ita, kuma yana cikin abin da aka ambata a cikin rahoton.
Wai takamaimai, menene ke kawo waɗannan hare-haren?
wato ita karamar hukumar mulki ta ita ta rike cikin wannan itilali na hayari kasancewa tana makwataka da jihar Zamfara musamman a yankin nan da ya yi suna wurin kai hare-hare wato yankin nan na karamar hukumar mulki Zuri da kuma Cinkaci na jihar Zamfara ita karamar hukumar mulki ta ita duka ta iyaka da wannan saboda haka ba mamaki dama ƴan bindigar da ke wannan yankin kusan ƴan bindigar ɗaya ne da ke yin waɗannan ayyuka a jihar Zamfara su ne kuma dai a nan jihar Sokoto to sai dai manazarta da dama kamar yadda masu saurari suka ji sun sha bayyana cewa yaƙi da ake yi da ƴan tada ƙayar baya a nan jihar ta Zamfara wanda ya sa ana tafata takarsu to ana nan suna kurara ne zuwa wata jihohi tunda ana ganin cewa watakila jami'an tsaro ba su yi tarbin da ya kamata da zai hana su kwarara a wasu yankuna ba don haka ba mamaki su din ne suke kaiwa duk da yake akwai kuma dai da suke ganin cewa a'a da akwai wani abu da idan aka yi la'akari da cewa ai al'amarin nan an dade ana yin sa anan kuma yanzu kuma da har ya dan nafa amma kuma yanzu yana neman ya sake dawowa a hakan
to a gaida Amina Buhari Auna da Murtala Faruk Sanyin na A makon da ya gabata ne Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ta gabatar da wata doka da za ta kirkiri wata hukuma da za ta dinga bibiyar ayyukan addinai a jihar. Na samu zantawa da tsohon kakakin Majalisar Dokokin ta Jihar Kaduna, Honorable Aminu Abdullahi Shagali, don jin abin da dokar ta kunsa da kuma yadda za a gudanar da wannan hukumar.
Maganar doka da muka yi an yi doka ne domin a tabbatar da cewa irin mutanen da kan tashi su ringa tada husuma waɗanda ba su tsaya ma su yi karatun addinanmu ba guda biyu addinin musulunci da addinin christianity sukan tashi a gaban liman su ce za su yi wa'azi ko za su yi wasu abubuwa waɗanda ya shafi addini waɗanda yawancin su ma ba su san ainihin koyarwar addinan nan namu guda biyu ba za su je su ainihin koyar da mutane addinin ma ba shi suke yi ba illa kan ainihin sa mutane su koya musu wata al'ada da tarbiyya wanda ba tarbiyyar addinin musulunci ba ne ko kuma ba tarbiyyar addinin christianity ba ce wannan dokar tana kokari ne ta sa mutane su fahimta cewa kowane ɗan adam da Allah ya halitta yana da addinin shi kuma za a kare shi ba za a bar wani addini don wane yana wannan addinin wane yana wannan addinin a ce bisa wannan dalilan an danne ma kowa haƙƙin shi ba mutane suna da haƙƙoƙi da yawa waɗanda kowa ya sani wanda ainihin tsarin mulkin Najeriya ya bamu wanda wasu za ka ga suna amfani da wannan damar domin su takura ma mutane so wannan doka ce wanda aka yi domin ta tara janyo hankalin al'umma musulmi da kiristan cewa dole a zauna ɗaya kuma dole a tafiya tare kuma dole in ana a zauna lafiya dole a haɗa kan juna wannan ita ce wannan doka take kokarin ta kawo a jihar Kaduna
masana da dama suna ganin cewa wannan kaman karan tsaye ne za a yi ma addinan nan guda biyu ganin cewa waɗannan addinan sukan yi watan ainihin wa'azi wanda za a ce akan kai tsakar dare ana wa'azi kuma dokar ta ce duk wanda aka samu ya kafa lasifika ko yana ainihin kunna karatu a tsakar dare wanda yake 11 dare zuwa karfe 4 na safe ya karya doka wanda za a ci shi tara ko zai je gidan yari ya kuke kallon wannan abun bai zama na cewa an take haƙƙin bil'adama ba kenan idan kuka fito da wannan doka haka
Ato, ya kamata ka sani kafin mu aiwatar da wannan doka ko mu karanta ta zama doka an gayyaci ainihin duka manyan kungiyoyin addinan nan guda biyu Christian Association of Nigeria da Jama'a National Islam wanda dukan su sun kawo nasu gyare-gyaren da suke son a yi wanda kuma an sa shi a wannan doka kuma kamar Jama'atul Muslim Islam da suka kawo sun dawo mana da abubuwan da suke so a fassa a dokan nan wanda mun tabbatar cewa ba a take haƙƙin kowa ba kuma an yi wannan dokan ne domin a tabbatar da cewa ba a dami mutane sun ma addinan nan karan tsaye ba. Ka sani akwai wannan doka a jihar Kaduna tun 1984. Dawo da dokan nan da aka yi an dawo ne domin a gyara ta. Ba wai babu ba ne ba wai sabuwa ba ce. A'a an dawo ne a gyara ta. Kuma ƙoƙari ake yi domin a samu ainihin tabbataccen zaman lafiya da kuma inganta arziki. Yanzu ka duba a jihar Kaduna. Jiha kamar jihar Kaduna wanda da kafin wannan lokacin a cikin garin Kaduna ko irin su sabon garin Zaria ko irin su Katance za ka ga akwai cikakken zaman lafiya a tsakanin musulmi da kiristoci amma yanzu saboda wani abu na siyasa ya shigo an sa za ka ga garuruwan nan namu da baki daya a rarraba su ni abin da muka kalla shi ne mun yi wannan dokar ne domin a daidaita al'amura yadda mutane suke gudanar da abubuwa na addini kuma kowa ya fahimci cewa ya riƙe addinin shi tsakanin shi da Allah dukkan mutumin da ya tsaya akan koyar addinin shi ni ina ganin wannan dokar da za ta zama mai matsala
to Allah ya kyauta daga batun kuma na tsaro sai kuma mu duba abinda halin da Najeriya ka iya shiga idan wani kamfanin kasar waje ya samu nasarar kwace waɗansu kaddarori da kasar ta mallaka a kasashen duniya Dr. Nasiru Aminu Bashir masani a fannin tattalin arziki na Jami'ar Cardiff dake kasar Burtaniya yayi muna nazari dangane da halin da talakawa ka iya shiga idan har kamfanin ya samu nasarar kwace wannan dukiyoyin
a yanzu dai a yanda nake gani yanda dai za a sasanta wannan magana harka ne na lauyoyi wanda ina ganin nan da ranar Juma'a za a bada wannan hukunci a yanda aka tsaya a yanzu su kotu na kasan Ingila wato UK Commercial Court sun ce Najeriya ta biya kuɗi biliyan 8.5 wanda shine kusan biliyan 2,700 na kudin Najeriya kenan a naira sai an jira an ji abin da zai faru saboda shi ministan shari'a na Najeriya ya ce su suna kokarin su sayin da za su a tare ma Najeriya haƙinta ba mu dai da abin da zamu iya faɗa yanzu sai mun ji abin da kotu ta yanke amma a yanda ake tunani in aka yanke hukunci aka ce Najeriya sai ta biya wannan kuɗi to tabbas akwai yanda za su iya bi su karban ma ita wannan kamfani kudin ta na Najeriya saboda akwai kadarorin Najeriya a nan kasan Ingila tunda sun kai kara America za a iya sa kuma a karbi wannan kadarori na Najeriya wanda su wannan kadarori sun haɗu har da kudin rara da ake sawa na shige da fita na Najeriya wanda shine kamar foreign reserve da ake kira za su iya karba azabtari a ciki a biya wannan kamfani kudin ka
a matsayin ka na masani a fannin tattalin arziki idan aka yi la'akari da wannan kaiwa da kawowa da ake yi waɗanda kamfanonin nan suna kokari su kwace waɗannan kaddarori na ƙasar Najeriya ta ya karban waɗannan kaddarorin zai shafi tattalin arzikin ƙasar Najeriya
to wannan kadarori da ake magana a kamar Najeriya tana da gidaje a nan da dama tunda in karin da aka kai dama yana tare daga Ministry of Petroleum na Najeriya akwai kadarori manya-manya na Najeriya a nan kasan wanda duk da dai mun san kudin dai ba zai kai ba amma za a iya cewa an karbe su kuma zai dan ja ma Najeriya ci ba daga yin harkokinta a nan kasan wanda shine muke ganin ba abu bane mai kyau in aka ce an yi haka dan Najeriya dai ba za a ji dadi ba in aka yi haka
to ana iya cewa ta wani bangare wannan kwace dukiyar ta Najeriya zai shafi shi talaka dake kan titi a Najeriya
na farko dai ina ganin shi talaka na Najeriya kaman in aka ce za a taba foreign reserve na Najeriya tunda yanzu shi wannan raran da aka samu na dukiyar Najeriya da ake ajiyewa a bankuna a kasashen waje wanda ya kai biliyan 45 nake gani a yanda alƙaluma suka nuna mana ana tunanin ma za su karu to shi wannan shike tausasa daga kudin da shige da fice da ake da Najeriya to in aka yi haka talaka kaman abubuwan da ake shigowa da su karafuna koko taki koko man fetur wanda shine mun san mun ana shigowa da shi a Najeriya ba ana tacewa bane a Najeriya shi zai fi damun talaka zai fi samun illa akan talakawan Najeriya saboda kudin man zai tashi
to Allah ya kyautata a gaida Dr. Nasiru Bashir Aminu da ke Jami'ar Cardiff a kasar Burtaniya yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu a yau zai kammala tattaunawarmu da Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe akan mawuyacin hali da iyaye kan sa ƴaƴansu da sunan neman ilimin addini, wanda yake ƙara jawo hankalin iyaye da mahukunta akan abubuwan da suka dace wajen inganta tsarin karatun tsangaya na makarantun allo.
Zaka samu shi malamin ya killace ɗansa ne a gida, yaron na samun abinci, yana samun ruwan sha mai kyau, yana samun tufafi, yana da wurin kwanciya, yana da mayafin rufuwa, in bai da lafiya a kai shi asibiti. A irin wannan tsarin, ƴaƴansa za su haddace alkur'ani mai girma. Ka ganshi da ƴaƴa mahaddatan alkur'ani mai girma, ba zai taba yadda ya dauke su ya shura su wata uwa duniya ba. In ma zai kai su wani wuri, sai dai kai su wajen wani malami abokin shi wanda albarkar wannan abokantaka da ke tsakanin su, shi malamin zai tsaya ya lura masa da dan kamar da zai lura da dan sa. Amma irin wannan shura yaro kawai an jefar da shi a cikin uwa duniya, babu wani malami hadda masu kare tsarin wanda zai da shi dan sa yi. To ya kaga akwai rashin gaskiya da cin amana al'umma a ciki. Abinda baka yadda ya sami dan ka ba, kuma kai ka bari ya sami dan wani, kuma har ka daurewa abin gindi. Alhali Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dai daga cikin ku bai zama cikakken mai imani sai in ya so wa dan uwansa abinda ya sowa kansa. Saboda haka wannan tsari lalle akwai bukata a gyara shi. Idan ko ba a gyara tsarin ba, kwata-kwata babu hikima wajen ɗiban waɗannan yara aje a kai su. Karshe abin da zai faru ma wajen neman gida ne sai a rasa ido. Wai bunsuru ya je barbara, karshe kuma ya zama shine ya dawo da ciki.
Bari mu duba wannan tsari na gwamnatin ƙasa koko gwamnatin tarayyar Najeriya wanda aka ainihin kawo shi shekaru da dama da suka gabata. Watan shi tsari na tsangaya wanda ainihin ake kokarin hada ilimin addini da kuma ilimin zamani. Ko za ka ɗanyi mana ƙarin haske dangane da alfanu ko muhimmancin wannan tsari idan an yi shi yanda ya dace shi kuma?
Wannan tsari yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Ya zama na an yi tsari da za a bai wa yaro ilimi na alkur'ani mai girma, bayan wannan kuma a hada masa hadda ilimin da ake cewa ilimin zamani domin ya zama yayi rayuwa irin wacce ya kamata. Ga alkur'ani mai girma kuma ga ilimin sana'a yaro yana da shi. Wannan abu ne mai kyau. Abu ne mai kyau kuma gwamnati ta shigo ciki ita ma, yadda take makaranta ta boarding, ta dauko yara ta aje su, ana ciyar da su, ana daukar nauyin su, ana yi musu komi saboda su ƴan ƙasa ne. A dauka musu malamai, ana biyan malaman albashi, an ba yaron ɗakin kwana, an masa duggatan da ya kamata a masa saboda ɗan ƙasa ne. To shi ma wannan almajirin shi ma ɗan ƙasa ne. Ya zama wajibi ita ma gwamnati ta duba hanyar da za ta bi, ta ga ta shigo ita ma ta bada nata gudunmuwa yadda za a taimaka wannan yaron. Ba hikima a ce na haifi ƴaƴa guda biyu, idan boko kawai nake so yaron ya karanta ya je boarding school, gwamnati za ta dauki nauyin shi. Amma idan ina so ilimin alkur'ani mai girma da sauran ilimi na addinin musulunci, gwamnati babu ruwanta da shi. Wannan babu hikima da ciki, abu ne da turawan mulkin mallaka suka kakaba mana. Yanzu kuma alhamdulillah mun samu yanci tsawon shekaru, an fara samun ci gaba, kuma yanzu cikin demokradiyya ake. Gwamnati shine takan duri menene bukatun al'umma, a ga cewa an musu. Ni na tabbatar al'umma mu musamman musulmai suna da bukatar ƴaƴansu su yi karatun alkur'ani mai girma, kuma suna da bukatar a samar da tsarin da ya dace, kuma suna da bukatar gwamnati ta shigo ciki. Na san nauyi da yawa ne akan gwamnati, ba daya ko biyu ko uku ba, amma a fara. Matukar aka fara, in Allah ya yarda za ka ga an samu nasara. Fara wannan tun daga gwamnatocin jihohi, ya zama na sun fara, musamman jihohin mu na arewa, jihohin da musulmai su ne sama da mafi rinjaye a ciki. Babu wani uzuri, babu wani dalilin da za a ce ba za a fara ba. Wasu gwamnoni suka ce idan muka fara sai duk almajiran da ke jihohi makwabta sai su gudu, sai su dawo cikin jihar mu. In za a irin wannan tsarin, dama ba haka ya kamata a yi ba. Kamin a fara tsarin sai an homework, sai an gano tsangayu nawa ake da su, kowace tsangaya wane ne malamin, wasu ne manyan gardawa da suke taimakawa ana yin karatu, ɗalibai nawa take da shi. To a lokacin ne gwamnati sai ta ga wanne za ta fara da shi, ta ce bari mu dauki tsangaya ɗaya a kowace karamar hukuma ko na abu mai kama da haka. A lissafin ɗaliban, gwamnati ta fara daukan nauyin su. Kaga akalla an fara yin wani abu. To in Allah madaukin sarki ya yarda, tsarin za ka ga ya ƙara samun inganci. Sannan idan za a yi tsarin, su maluman da ke wannan karantarwa da ke kan wannan tsarin, a shigo da su a cikin tsarin, kada a bar su a waje. Idan aka bar su a waje, ba su san me gwamnati take yi ba. Wato an ce al-insanu aduwwu ma jahila, shi kullum mutum yakan yi gaba da abin da bai fahimce shi ba. To he zama na sun ki su ba da haɗin kai sai a ta samu rikita. Amma idan aka haɗa kai su ma maluman, aka yi karin ɗinsu on board, aka shigo da su ciki, da su ake tattaunawa suka fahimci policy da aka shirya ina tabbatar maka waɗannan maluman su ma abin ya dame su za su bada gudunmuwar da za su bada da haɗin kan da ya kamata su bayar ba malamin da za a ce za mu gina maka ɗakunan da almajiranka za su rinka kwana yace bana so a gina mu ba malamin da za a ce za mu sa maka albashi mu dau nauyinka saboda kana karantar da yara alqur'ani mai girma yace bai so a bashi ba malamin da za a ce almajiran da ke karantarwa za mu zo da masu yin abinci a rinka yin abinci ana ba su abinci suna ci maimakon su je bara malamin yace bai yadda ba dole sai sun je sun yi bara to wannan tsari babu shakka akwai buƙatar a dauko shi ayi masa fasalin da ya kamata akwai kuma kasashe da dama da suke da irin waɗannan karantun allo wanda suna da tsari ko da tsarin bai kai daidai da yadda magabata ke gudanarwa ba watakila yafi namu dama-dama za a samu irin waɗannan makarantu a ƙasashe da dama a irin Saudiya akwai irin wannan makarantu na san da ni da shugaba da wasu maluma mun ziyarci masjidun rajihi a nan makka inda akwai yara sama da guda 800 da suke haddan alqur'ani mai girma kuma da irin wannan tsarin amma masallacin wanda ya gina masallacin ya dauki nauyin gaba ɗaya dukkan waɗannan yara da cin su da shan su da tufafin su da masu wanke musu kaya in sun yi datti in ba su da lafiya za a musu magani ya gina manya-manyan hotel a kusa da masallacin waɗanda duk bakin da aka sauke kuɗin da aka samu wannan harkar ake kashewa kuɗin da sauran harkoki da ke ciki sai ka ga yaro cikin gajeren lokaci a shekara biyu yaro sai ya haddace alqur'ani mai girma akwai tsarin da ake da shi ma da yanzu a shekara guda ɗaya in an ɗau yaro an lura da su kwakwalen yaran nan kwakwale ne masu kyau kwarai da gaske wanda da bara da wahala da talauci amma zai haddace alqur'ani mai girma me kake tsammanin an ɗauki nauyin shi bai da kowace matsala
baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin babban bakon namu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da ya samu fayyace muna zare da abawa sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya bis salam
amaza da mata adun wazan miƙewa
kai Allah ya sa waɗanda aka yi dan su sun ji masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 11:27 ga labaran duniya a takaice
to Yusuf ga labaran a takaice shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta rattaba hannu a abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico ba tare da yayi cikakken bayani kan abin da yarjejeniyar ta kunsa ba duk da irin gagarumar zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi shugabar yankin Hong Kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece-kuce wanda zai rika ba da damar a mika mutanen da ake tuhuma ga China domin a yi musu shari'a harbe-harben bindiga ya janyo tarwatsewar mutane akan titunan da ke tsakiyar birnin Port Au Prince a jiya Lahadi inda har aka samu asarar rayuka biyu yayin da dubban 'yan kasar Haiti suka yi zanga-zanga akan matsalar cin hanci da ta yi katutu a gwamnati an ayyana shugaban kasar Kazakhstan na wucin gadi wanda shine zaɓin daɗaɗɗen shugaba Nursultan Nazarbayev a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar Lahadi inda ya kada wasu 'yan takara shida da gwamnati ta amince da takararsu. 'Yan sanda a Sudan sun yi amfani da yaji mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a Khartoum babban birnin kasar a lokacin da masu bore suka kaddamar da wani gangamin bijirewa gwamnati da zummar ganin an mika mulki ga farar hula.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye a yau kuma za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine wayya kuke kallon waɗannan hare-hare da ake kaiwa a jihohin arewacin Najeriya misali idan aka duba jihar Sokoto jihar Zamfara da Kaduna yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injinan namu na yanzu Mr. Nelson ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe.